الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيار قوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدوبو ديالة دليل قدورة العتين لترى وان دي دا عشرين دا بيقى وتنمي شكرا تدوبو بيودة بوم شاتك واسمي لادية الله يكاومو زامو تشكا بلكاراتون تفسيري سورة البقرة آيات دليل بيودة همسين دا قدوب فإن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قوة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يأتي يا قوة لسك إيمان كتير لك عبين لمك أزر تاب كافل وترانا تزو ودباب تنكيا أتكي babu taimakekeniya saboda ɗan uwanta babu ceto kuma lalle waɗanda suka kafirce su ne azzalumai Allah subhanahu wataala a wannan ayan kamar yadda muka gani yana umarni da ciyarwa da bayarwa dan Allah subhanahu wataala a baya Allah subhanahu wataala ya yi magana akan rantawa Allah man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifahu lahu atafan kathira والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da ciyarwa mutlaqan ko da yake shi ma man dalladhi yuqridu Allah umarni da ciyarwa mutlaqan ne amma shi kila yana nuni ta wata fuska zuwa ga bayarwa da sunan bashi nan kuma yana nuni zuwa ga bayarwa gaba daya watan ba mutane taimako a matsayin sa na taimako kamar yadda muka fadi a baya wato Allah subhanahu wa ta'ala yana fadaitarwa a kyautata a ciyar a bayar taimako amma a lokaci ɗaya kuma ba ana nufin cewa a ba mutane waɗanda suka ɗauki bara sana'a ko waɗanda suka maida rayuwansu tasawul wato bibiyan mutane wannan ya basu wannan ya basu addinin musulunci baya ayyada wannan ana magana ne akan taimako ga wanda suke da bukata ta gaskiya kuma Allah subhanahu wataala ya tunawa musulmai ya tunawa mu'minai cewa wannan abin fa da za su bayar daga cikin dukiyar Allah ne subhanahu wataala daga cikin abin da Allah ya azubta su da shi muna yawan fada cewa daga cikin hikiman alqur'ani mai girma daga cikin hikiman Allah subhanahu wataala na shar'anta bayarwa in ka kalli zakka sai ka ga gurgudan yanda azurtarwan Allah domin duk abin da mutum ya samu daga Allah amma duk da haka Allah subhanahu wataala yana girmama kokari da dan adam yake yi da kansa wajen tanadan wannan dukiyar da Allah ya azurta shi da shi so gurgudan yanda ya zama dan adam yayi kokari cikin tara wannan dukiyar gurgudan yanda aka rage abin da ake neman sa da bayarwa mun fada misali zaka ga idan aka ce wannan abin zuwa kai kawai cikin kasa kana zaka haƙa rijiya ko kawai kana tafiya
ka taka wani waje rami ya fashe ya fada sai kaga dukiya ko makamancin wannan to kaga wannan ba wani kokari naka ba wani dabara ba wani tadbiri to sunan shirikazi irin wannan dukiyan Allah subhanahu wataala sai ya ce ka raba biyar ka bada kashi daya dan Allah amma idan aka zo noma ne akai sai dai noman ruwan sama ne ya sauka ya dinga shayar da shuka har aka sami abin da aka samu to sai Allah subhanahu wataala ya ce to wannan kuma ka kasa goma ka bai wa Allah subhanahu wataala kashi daya idan kuwa kai ne da kanka ba ruwan sama bane kai da kanka ne kai ta kokari kana nemo ruwa kana kawowa ko ka jawo ko ka haka borehole ko makamancin wannan to sai a ce a ka ƙara kokari ka ƙara amfani da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka na ilimi na ƙarfi na lafiya da sauransu da haka ana so kawai ka kasa 20 ne ka bada kashi daya idan kuwa kasuwanci kai kaga ka kai ka kawo kai wahala da sauransu sana'a ka yi aiki da kwakwalwa kai haka dai wahala an shiga rana da sauransu to sai a ce a nan kuma ka kasa 25 ka bada kashi daya wato dai gurgudan yanda mutum ya wahala cikin samar da kudi gurgudan yanda aka neman masa aka rage masa mu'una aka rage masa abin da zai bayar saboda a nuna girmama mutum ya tashi da kansa shi ma ya je ya kokari ya zama ya bada gudunmuwa cikin gina wannan kaunin na Allah subhanahu wataala cikin samar da wannan abin da zai rayu a kai anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a dan adam duk abin da zai iya samu a duniya to zai same shi ne ta hanyar dayan abu uku ko dai ka samu saboda ka sa dukiyanka ko wani abu naka ka mallake shi ko kuma ka samu saboda alaka mai karfi sawa'un na jini ne sawa'un na zumunci ne sawa'un kowanne irin alaka ne dai da yake tsakaninka da wanda ya baka ko ka samu ba wata alaka amma wani ne ya ga bari ya tausaya maka saboda ka shiga wani hali ya fitar da kai to waɗannan sune abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ga mana yace to duk waɗannan abubuwan uku da sune hanyoyin da ake samu a duniya mun fada a baya a abin da yasa Allah subhanahu wataala yake fada mana waɗannan abubuwan babu su a ranar tashin kiyama saboda dan adam a al'adance farkon abin da yake yi misali da za a ce ya shiga cikin wani yanayi mai wahala shine bincika yaji in yana da kudin kansa yana da kudin kansa sai ya fanshi kansa ko ba ma wanda zai ji shi ba ma wanda zai ji ya sami matsala yanayi na biyu idan ba ya da kudi da zai ceci kansa to sai a fara magana dan wane ne kowa ya sani da zai iya belinsa to kaga kulla ta zo sai zumunta da ƴan uwanta da wa zai iya taimakonsa ko ya cece shi sai ya shigo idan wannan duk ba su zo ba to sai wani bawan Allah ya ce to ni dai ina neman a bani dama in ceci wannan bawan Allah kaga ba ya da kowa shi da kankansa ba zai iya fitar da kansa ba ba ya da wani wanda zai taimake shi to sai kuma a fara magana to wane ne cikin bayan Allah zai ceci wannan mutumin to shine abubuwan da Allah subhanahu wataala yake jera mana cewa to ranar tashin kiyama fa waɗannan abubuwan babu su amma za mu ga shin babu su ne gaba daya ko ko a'a ana yin su da izinin Allah a ayan da za ta biyo bayan wannan wato ana shafa'a musamman da izinin Allah subhanahu wataala wannan dai duka Allah subhanahu wataala na tsorata mu da ranar tashin kiyama cewa duk abin da mutum zai kaddamar ya kaddamar tun anan duniya kafin wannan ranan da Allah yake sifanta ta a wani wuri yawma tarawna hadha halu kullu murdi'atin amma arda'at fa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarana nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid Allah ya kare mu wal kafiruna hum zalimuna to waɗannan wanda ake maganar labirin fi wala kullatun wala shafa'a wanda ba za su sami ko ɗaya daga cikin waɗannan ba to sune kafirai kuma aka ce kafirai lallai sune azzalumai saboda inna shirka la zulmun azim babu zalunci irin shirka da Allah subhanahu wataala irin hada Allah subhanahu wataala da waninsa a cikin bauta wani daga cikin tabi'ai Abu Ubu Yasar Allah ya kara masa yarda da aka karanta wal kafiruna humu zalimun yace Allah mun gode da an akkasa ayan da mun shiga uku da an ce wa zalimuna humul kafiruna da shikenan dan dukan mu zalimun din nafsihi ne da amma Allah cikin rahmansa sai yace wal kafiruna humuz zalimuna sai takaita zalunci a cikin kafirai Allah ubangiji ya tsirar da mu daga zalunci ya tsirar da mu daga kafirci na'am
Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى yace Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma shine rayayye wanda yake tsayawa akan kowanne daga cikin bayinsa gengedi baya daukan sa ballantana bacci dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka nasa man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne zai yi ceto a wajensa in ba da izinin Allah ba ya san abin da ke gaban su ya san abin da ke bayan su subhanahu wataala su kuma bayi ba za su iya kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so su sani kursiyinsa ya kewaye sammai da ƙasai kuma nauyin kiyaye wannan sammai da ƙasan baya masa nauyi subhanahu wa ta'ala shine madaukake shine mai girma wannan ayan kamar yadda muka sani ita ce mafi ficiyar ayoyin alqur'ani ayatul kursi a cikin ta kada aka ambaci kalman al-kursiyu a cikin al-Qur'ani shi yasa ake kiranta ayatul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fadi ma sayyidina Ubay ibn Ka'b a shahararren hadisin da aka sani wanda yake cewa ya abal mundir atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam qala Allahu wa rasuluhu ala qala ya abal mundir atadri ayu ayatin معك في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم أو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بصدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر فتمنذ الله صلى الله عليه وسلم ياتم به سيدنا أبي بن كعب يأتي شنكاسا أتكين القرآن وتآية ما في جرمة يأتي الله دمنذن سسوني ما في سنة manzon Allah ya kara masa wannan tambayan yace Allah da manzansa ya kara tambaya yace Allah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga kirjinsa yace lallai ka ji dadi ilimin ka yi maka albarka ya amfane ka wato dai wannan yana nuna cewa ita ce aya mafi girma amfaninta da albarkanta ba zai iya faduwa a zama daya ba ya ishe mu ita ce ayar da shedan da kanshi ya bada sirrinta ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lallai wannan sirri da shedan ya bayar wannan ranan a rike shi duk da dai shi makaryaci ne amma wannan abin da ya bayar na wannan to lallai gaskiya ne sadakaka wa huwa kadhubun hadisin Abu Huraira mun sani duk da an roice shi da sahabbai daban-daban amma dai riwayan shi mafi inganci riwayan Abu Huraira akan dabinon sadakan Ramadan wanda duka dai mun san kissan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiya ya dinga a kullum sai wani yazo yana dauka daga ciki in ya kama shi sai ya roke shi ya ce talauci ne yasa yazo yake ci ba zai ƙara dawowa ba aka yi sake shi ya ƙara dawowa har dai a ƙarshe ya bashi ayatul kursi ranan da ya ga ya ce masa ba zai sake shi sai ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ayan ta fara da sunan Allah wanda yake shine ismul zat shine sunan Allah na zatinsa saboda shi kadai ne suna wanda baya raguwa kowanne suna a cikin sunaye a duniya yana raguwa wato in ka cire wani abu a cikin sa zai ragu a cikin ainihin ma'anansa shi kuma wannan sunan shine sunan da matukan wannan ha'in nasa yana ciki to ma'anansa yana nan in ka bar shi da ka cire ka bar shi gaba ɗaya ga yana Allahu in ka cire alif ya zama lillahi in ka cire alif da lam ya zama lahu duk dai sunan Allah ne in ka cire duka ukun ya zama hu sunan Allah ne in ka cire alif din tsaki ya zama ilahu lamin tsaki aifon ya zama ilahu wato duk dai yanda aka juya shi sunan yana nan a matsayin sunan Allah subhanahu wa ta'ala ismu zat kuma wata mu'jiza ta wannan sunan har tahaddi challenge Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa gumaka da masu bautan gumaka da kafirai yace inda wanda ya isa ya kira kansa da wannan sunan har yau ba a sami wanda ya kira kansa da wannan sunan ba rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya hal ta'lamu lahu samiyya ka san masa takwara ka san wani wanda ya taba karfin hali yace zai kira kansa da wannan sunan wannan yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani ga dai mutane da yawa suna iya kokari su karyata alqur'ani mai girma suna alqur'ani ba daga wajen Allah bane amma Allah sai ya musu tahaddi karara a cikin alqur'ani a abin da a aikace dan adam zai iya tunanin bari to ya aikata mun taba ba da misali akan Abu Lahab ko Allah subhanahu wataala alqur'ani yace Abu Lahab dan wuta ne tun ana Makka da shi da matarsa tun ana maka kuma Abu Lahab ba ya da wani tunani a rayuwarsa illa ya zai nuna alqur'anin nan ba gaskiya bane amma Allah ya hana mashi dabaran yace to bari ya musulunta irin na munafukai dan inda ya bayyana musulunci irin na munafukai da akalla sai a ce ah to qur'ani an sami tanakut a ciki to amma Allah ya hana shi sai islana ran zata Lahab din nan ta ci gaba da bin sa har ya mutu to haka shi ma wannan hal ta'lamu lahu samiyya ka san masa wani wanda ya kira kansa da irin wannan sunan ka taba ji wani wanda ya ce sunan shi da wannan sunan na Allah subhanahu wataala babu kuma ba za a taba samu saboda Allah subhanahu wataala ya katange sunan daga wani ya mujasara kiran kansa da shi la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala shi kadai الحي القيوم ديوا دغ مالامن سنت فا كان تشوان الحي القيوم شنو اسم الله الاعظم عندي مغانغانو ديوا كان wannan to amma dai Allah alam Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye dukan su kuma ism Allah al-azam ne ko wanne Allah subhanahu wa ta'ala ya haska ma bawa ya nuna masa ya rike shi an tambaye wani bawan Allah aka ce an ga masa wani suna ne ism Allah al-azam ya ce ai kullu is asma'illah al-azam ai duk sunan Allah ismullahi alazam to amma dai hadisai sun nuna cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ismullahi alazam kuma yanda wasu hadisai suka nuna wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim a cikin su ismullahi alazam yake wannan dai duka abubuwa ne wanda malamai sun yi maganganu da yawa akai amma daga cikin abin da yasa wannan sunayen guda biyu suke da maziyya sunan al-hayy suna ne na Allah subhanahu wataala wanda ya kunshi dukkan sifofin Allah wanda suka shafi Allah subhanahu wataala ba lalai da sarayanin su cikin bayinsa ba sunan Al-Qayyum sunan Allah ne wanda ya shafi dukkan sunayen Allah wanda suke sarayan suke tajalli watan suke misali in aka ce sunayen Allah zan bada misali akwai Al-Hayyu sunan Allah ne Al-Muhyi mai rayawa sunan Allah ne Al-Hayyu sunan Allah ne da ya shafi Allah subhanahu wataala a kadaitansa da dayantansa da jalalarsa da buwayansa Al-Muhyi sunan Allah ne da ya shafi bayin Allah watan Allah ya zama Al-Muhyi domin shike raya bayi ko to haka za ka sunaye da yawa Al-Muqti kaga suna ne wanda yake da alaka da bayi domin ana nufin mai baiwa bayinsa Al-Mani'u mai hana bayinsa Abbaru mai cutar mai tafiyar da cutarwa watan isar da cutarwa yake da cuta yake zuwa ga bayi da gare shi annafi'u mai amfanarwa amfani yake zuwa ga bayi daga wajensa duka waɗannan sunaye zaka ga suna tattare cikin sunan Allah Al-Qayyum kamar yadda duk sunayen Allah wanda suka shafi dayantansa da cikin zajinsa su kuma suna tattare cikin sunan Allah Al-Hayy malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala ya keɓe waɗannan sunayen a cikin kore shariki ga kansa saboda abin bakin ciki waɗannan wanda suke bauta duk jimadat suke bauta ma abubuwan da suke bauta ma duk ba za su iya amfaninsu ba za su iya cutansu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta wa abin da ba zai iya amfaninsu ba ba zai iya cutansu ba saboda haka suna bauta ma gumaka wanda babu rayuwa a cikinsu idan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to ya za a hada da Ubangiji wanda Allah subhanahu wataala wanda shine dayantacce mahaliccin halitta Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm gengedi baya samun ta subhanahu wataala gengedi anan gengedi kala biyu ne akwai gengedi wanda ido zai rika dan rufewa din nan ko akwai gengedi wanda ido na gani amma bacci ya dauke mutum gashi yana gani amma saboda kwakwalwan shi baccin ya riga ya rufe kwakwalwansa sai ya zama gashi yana gani amma baya nan bacci ya riga yarin jaye shi gaba daya to irin wannan gangadin na ana gani amma bacci yarin jaya shine ake kira sinatu irin wannan baccin wanda za a ga mutum gashi yana gani amma ya gafala baya faruwa da Allah subhanahu wataala wala naumun haka bacci wanda ido ke rufewa shi ma baya faruwa da Allah subhanahu wataala manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna ma tanamu aynaya wala yanamu qalbi sai dai idanuna kawai su rufe haka kaman ina bacci amma zuciya na kullum a farke yake to balle mahaliccinsa subhanahu wataala la ta'khudhu sinatun wala nawm malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ni'ima ce da rahma ga bayi yake kara musu albishir shi dai Al-Hayyu ne rayayye ne shi Al-Qayyum ne Al-Qayyum watan asalin shi da yawa daga malamai sun tafi daga Al-Qiyam ne ko qama mai tsayawa Al-Qa'im mai tsayawa qama ya tsaya Al-Qa'im mai tsayawa to Al-Qayyam mai tsananin tsayawa to shine kuma ma'anarsa Al-Qayyum wanda yake tsayuwa akan lamarin bayinsa kowanne ba wani abu wanda yake faruwa a cikin sammai da kasai face da ikon Allah da kaddarawan Allah da nufin Allah da sanin Allah da yardan Allah subhanahu wataala suraka Al-Qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm dan haka in kasancewa mahaliccinka yana cikin kulawa da kai babu wata lahza wacce baya kulawa da kai la ta'khudhu sinatun wala nawm sai ka zama ka kara samun nutsuwa ka samu kwanciyar hankali don ka wannan bushara ce ga bayin Allah subhanahu wataala lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka nashi man dallabi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne zai yi ceto kage can an ce la baybun fihi wala khulqatun wala shafa anan sai aga mana a'a akwai fa wanda za su ceto wanda ake hana wa ceto irin wadancan ne wanda ya abuduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum inna yaquluna hum shufa'auna indallahi to irin waɗannan masu bautan gumaka suna cewa za su cece su wajen Allah wanda ba su da amfani ba su da abin da za su iya taimakon su ko su cutar da su wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum to irin waɗannan to su ne ake cewa a ba za su ceto ba wannan gumakan da ake ce musu shuba'u na inda life za su ceto ba amma ijma'an ijma'in malaman ahlus sunna wal jama'a in dai banda mu'tazila da wasun su sun tafi akan cewa a masu ceto za su ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ranar tashin kiyama ceton sa ma suna da yawa ko a mun san su har guda biyar kowa ya sani a waliyai salihan bayi mu'minai za su ceci ɗan uwan su wannan kam hadisai ga sunan Abu Bakari da Muslim da duk sauran sahihu ko cewa mu'minai za su ceto salihai za su ceto ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala mu'minai za su zo su ce ya Allah ga waɗanda ga suwane da suwane da suwane ɗan uwan mu ne a duniya ba za mu iya jin daɗi muna zaune cikin aljanna su suna can a wuta ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to ku je ku fitar da duk wanda kuka sani daga cikin wuta in dai kun san shi ku fito da shi sai su je sai a haramtawa wuta jikin su sai su shiga cikin wutan amma suna nan a aljanna saboda khalidi nabi ha ma damatis samawati wal ardu suna cikin aljanna amma sun je wuta dan su ceto ɗan uwansu saboda haka su ceto duk wanda suka sani a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce to kun ceci duk wanda kuka sani suke mun ceci duk wanda muka sani ya ce to ku je kuma ku ceto duk wanda yake da ƙwayan zarra na imani ƙwayan habba tukuna sannan har dai a je ƙwayan zarra sannan har dai a ƙarshe su ce ya ubangiji ba mu bar wani abu in dai alkhairi ne in dai alkhairi sunan shi in dai imani ne ko mun kankanta shi ba mu bar shi a cikin aljanna ba mun ciro shi sai Allah ya ce to shikenan shafa'a nabiyuna wa shafa'a shafi'un wa lam yabqa illa arhamur rahimin fa yahtu talata afayati fa yukhriju qauman minan nari qad adu umaman ko hamaman lam yasna'u ko lam yaf'alu khairan qat Allah subhanahu wataala sai ce to shikenan duk masu ceto sun yi ceto sun gama annabawa sun yi masu ceto sun yi to yin saura wanda ya fi masu jin kai wani mahalicin jin kai wanda yake ceto ba dalili dan duk su da dalili suka ceto sun ceci wanda suka sani suka zo suka ceci masu dan ragowan imani a zuciya to yanzu ya rage wanda zai yi ceto ba dalili sai ya ceci mutane ya fitar da su da kwamfata uku wanda ya dace da sifansa Allah subhanahu wataala da jalalansa da buwayansa ya fitar da su daga wuta bayan sun riga sun shiga har sun zama gawai ya fitar da su daga wuta kuma ba su taba aikata alkhairi ba su a rayuwarsu kwata-kwata kowane irin alkhairi ba su aikata ba Allah ya fitar da su kawai dan mashi'arsa da buwayansa da isansa ya maida su aljanna wannan hadisin Bukhari so da kala kullu halin ceto tabbataccen abu ne bi ijma'in ahlus sunna wal jama'a sai sa ake man dallazi yashfa'u indahu illa bi idni sai da izinin Allah wato ba a yin ceton ne sai Allah ya yi izini ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah subhanahu wataala ya san abinda wato an ce ma bayna aydihim abinda yake gaban mutane kenan wa ma khalfahum da abinda yake bayan nan shine ranar tashin kiyama ko kuwa aka ce a ma bayna aydihim abinda yake gaban su wa ma khalfahum da abinda suka bari a baya ko kuma bayna aydihim zahirun su wa ma khalfahum da batinin su wato dai ya san ciki da boyon su ya san yanzun su da gaban su da abin da zai zo a da abin da ya wuce a bayan su da abin da zai zo a gaban su amma su bayi ba abin da suka sani daga ilimin Allah sai abin da yaso su sani kadai wala yuquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha abin da yaso su sani kadai suke sani wannan yana nufin cewa wato malamai suna yawan maganganu akan shin bawa zai iya sanin gaibu ko ba zai iya sanin gaibu ba shin bawa ya san gaibu ko bai san gaibu ba Allah subhanahu wataala shi yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala Allah kuma shine ya faɗi kullu ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah shi yace ba wanda ya san gaibu a cikin sammai da kasai sai Allah shine yace kuma ba wanda yake sanin gaibu sai wanda Allah ya so ya sanar da shi gaibu to babu lokaci kuma wannan matsala ce da an yi maganganu da yawa ko mun yi magana da yawa akai amma dai abinda nake so mu fahimta gaibun da ba wanda ya sani sai Allah shine mafatihul ghaib mabudan gaib ba gaibun kansa ba gaibu kan Allah ya so ya sanar da mutum sai ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi daga cikin gaibun Allah ko kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taba tsayuwa ba hadisin Bukhari da Muslim tsayuwa dai ya ga ya wasa abai duk abin da zai faru har tashin kiyama ko amin bari a tsayuwa ɗaya ya gaya musu duk abin da zai faru a tashin kiyama kaga wannan a matsayin wani nau'i ne na gaibun abin da zai faru ko wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka dai ire-iren wannan maganganu ne masu tsawo wanda duk kun san su amma muhimmin abu shine abin da Allah subhanahu wataala yake haramta wa wani bawa mallaka shine mabudan gaibu din wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wannan mafatihul ghaib din sune mabudan gaib wanda Allah subhanahu wataala shine ya san menene mafatihul ghaib to ba wanda yake da su sai Allah in ya bude kamar da yake ce password ne na wata na wani sirri na wani system in aka so shi wanda operator wanda shi yake rike da password din in ya so sai ya kunna danna password din sai ya kira wani sai ya ce zo ka gani sai ya nuna masa wani abu daga cikin wannan sirrin ya nuna masa gurgurdan abin da ya so amma in ya rufe iyakan abin da wannan ya sani shine abin da wancan wanda ke rike da password ya nuna masa shine mafatihul ghaib wannan suna wajen Allah subhanahu wataala password din na gaibu suna wajen Allah amma Allah zai itla'in bayansa ga abin da ya so wani lokaci abu na cikin zuciyar mutum Allah ya itla'in wani bawa da wannan abin da ke cikin zuciyar wannan bawan sai ya sani kamar irin na Sayyidina Uthman ko da wani ya shigo wajensa yace ɗayan ku zai shigo gama alaman zina nan a fuskansa kaga Allah ya itla'in sa ga wani abu da yake koye wanda ba a yi a wajen da yake ba to haka dai amma ainihin mafatihul ghaibi din suna wajen Allah subhanahu wataala la ya'lamuha illa malamai wasu malamai suka ce daga cikin abin da zai bada sha'awa anan ya'lamu ma baina aidihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a shine zaka samu mutane mafi yawan abin da suke riska nan ilimi ba shirya mashi suke yi shi yasa wani babban malamin mu yake cewa turawa sun yi wa Allah ladabi ba da sanin su ba wannan ayar nan wajen suka fassara lokacin da suke kiran gano sabon abu discovery watan dama abin na nan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum dama abin na nan a wajen Allah wa inda huwa mafatihul ghaib yana nan a wajen Allah kawai Allah in ya so ne sai ya dan bude ma bawa wani waje sai ya ga abin sai ya gano shi yasa sai Bature ya ce ganowa watan dama abin na nan yanzu aka gano shi ba wai kirkiran sa aka yi ba zuwa aka yi da shi daga babu ba to saboda haka da yawa daga ilmoma da a ce duk sai mutum yana kokari abin da yake kokari shi yake riska da sai dan adam ya tunanin da kokarin sa illa bima sha'an nan sai ya zama akwai alaman tambaya to amma sai Allah subhanahu wataala ya sa su da yawa zaka samu mutum yana ta kokari yana bincike kan wani abu daban sai Allah ya ganar da shi wani abu daban wanda ainihi da yazo zai binciken sa mafi yawan wanda suka yi discoveries din mafi girma a duniya ba ainihin wannan abin suka tashi suka je musamman don su bincika ba wani abu daban suke bincike sai Allah ya ganar da su wani abu daban sai ya zama babban ilimi da ya amfani dukkan halitta saboda mene saboda illa bi masha'a suna nan suna ta kokari dan ta zuwa ga wani abu shi kuma Allah ga abin da yake so ya nuna musu wallahi yuhituna bi shay'in min ilmihi ba su iya kiyaye karade komai daga ilimin Allah ba wanda suke can suna kokarin su gane illa bi ma sha'a sai da wannan gurgurdan abin da Allah ya so su fahimta sai su fahimta wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh kalman kursiyyu ita ma kamar yadda nace anan kadai ta zo a cikin alqur'ani an yi sabani da yawa akan me take nufi wasu malamai su ce tana nufin ilimin Allah wasu su ce tana nufin mulkin Allah
wasu suce amma ina so in mana wata muqaddima kafin in bayanin abin da nake so in faɗa. Allah ce wayi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, watan wannan kursiyyun nasa mun yi bayanin ar-rahmanu alal arshi tawa wani lokaci, to za a hado da wancan karatu. A wannan kursiyyun Allah ya ce ya yalwaci ya karade sammai gaba ɗaya da ƙasa. To abin da nake so mu gane har yanzu duk abin da dan adam ya sani a kauni, duka har yanzu ana nawa ardu ba a fita ba, har yanzu cikin ardu duk abin da dan adam ya sani ya isa zuwa ga ilimin sa a universe, har yanzu ardu ne ba a je ko sama ta daya ba balle sauran sammai. Kuma shi ma duk astronomists na duniya suna tabbatar da wannan cewa abin da basu riska ba har yanzu ya lillinka abubuwan da suka riska. Ke za ka cewa al-kaunul mar'i, watan kaun din da aka iya gani aka iya riska. Kuma wannan kaun din da aka iya riska dan mutun ya gane girmanta da fadinta, majarrat galaxies wanda suke dauke da taurari da duniyoyi a cikinta, zuwa yanzu an iya gano fiye da biliyan 250, wanda aka iya ganowa fiye da biliyan 250, wanda aka iya ganowa kawai, kowannen su kuma Allah kadai ya san yawan awalin din dake cikin kowanne, dukkan su har yanzu ana cikin al'ardu ne ba a fita daga al'ardu ba balle a je samawat. Wasu malamai suna ba da misalin watan girman al'ardu din nan, suka ce akwai taurari guda biyu, duniyoyi guda biyu, rana da sha'ara al-yamaniya. Rana tana da nisan kamar yadda aka sani wajen mile miliyan 93 daga duniya, mile miliyan ko kilomita miliyan 93 daga duniya, a sauri irin na haske hasken da yake tafiyan kilomita 300 a second zai isa zuwa wajen rana a minti 8 da wani abu, minti 8 da wani abu kasa da minti 9. To a cikin duniyoyi ita sha'ara minti 8 za a isa wajen rana daga duniya, to ita sha'ara a sauri irin na haske ba zai iya isa wajenta ba sai a shekara 9 da wani abu. Shekara 9 na irin wannan saurin na kilomita 300 a second, to sai a shekara 9 da wani abu zai iya isa inda take wannan taurariya. To duk wannan har yanzu ana cikin al'ardu, al'ardu ma the seen universe, wanda dan adam ya iya hangowa ko ya iya riska ko ya iya ganowa. Wanda bai gano ba ya linka wanda ya gano adadin wanda ya gano din, wannan duka ana cikin al'ardu. Sai Allah ya zo ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dan haka ai ashe ka ga kwakwalwa ta da taka, Allah bai sa mata riskan da za ta iya gane me ake nufi da kursiyyu, inda bata iya gane al'ardu ba. Al'ardu yanzu da ake magana dukkan wannan akwan din kuma suna cikin ardu. Malamai a baya suka ta kokari suka rika tunanin ko rana tana sama ta kaza, wata tana sama, wannan duk kokari ne irin nasu a lokacin, saboda babu ma'aunai masu dukka da ake da su a zamani. Amma ilimi ya tabbatar dukkan wannan taurarin da aka riska suna cikin wata majmu'a ce ko wasu majmu'ai ne sanannu guda daya, wanda dukkan suna cikin al'ardu. To dan haka al-kursi menene shi? Ba abin da dan adam zai iya ganewa ba. An sami matsala na wasu sun dage sai sun fassara irin waɗannan ayoyin da zahirin ma'anansu, za su ce kujera ake nufi anan, kujera ake nufi. To ka'idan malamai a cikin waɗannan matsalolin, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhu sahih Muslim cewa
malamai magabata as-salafus salih sun kasu kashi biyu a cikin irin waɗannan ayoyi in aka gansu a cikin alqur'ani kashi daya kace Allah ya san abin da yake nufi shine irin karatun da muka fara yanzu farko ta kokarin kasa ma bamu gama riskanta ba balle san mai balle mu je zuwa kursiyi wanda Allah ya ce wasi'a kursiyyus samawati wal ard Allah ya san abin da yake nufi amma ba za su fassara kashi na biyu za su kokari su fassara da abin da ya dace da ilimin su ana kiran wannan tawili al imam an-nawawi yace mafi yawan salaf as-salafus salih magabata na kwarai suna daukan babin tafwidi su ce Allah shi ya san abin da yake nufi amma daga cikin su irin imam malik da al imam al-auza'i da wasun su suna fassarawa su ce ai za a yi tawilin su da abin da yafi da kusa da su yafi kusa da hankali in an ce yadullahi fauka aidihim zai ce qudratullahi yawma yukshafu an saqin sai a ce shiddatul amri makamantan wannan ya kawo waɗannan bayin Allah salihai daga ciki bayan sa zaka sami irin al-Imam al-Juwayni itafus salatul muttaqi ya faɗa yace magabata suna da mazhaba kashi ana an sami kai mazhaba a cikin musulmai kashi uku a cikin fahimtar irin waɗannan ayoyi yace kashi na farko masu fahimtar zahirin ma'anan su jingina wa Allah dan ina yawan faɗi ka'idar fahimtar duk abin da aka jingina wa Allah shine dole ka kalle shi ta mahangal laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dole duk abin da za a yi magana wanda ya shafi Allah to ka kalle shi a ma'aunin laysa kamithlihi shay in kana son ka riski wani abu ko kana son ka sami hasken abin da ma'anan ya kunsa yace kashi na farko sun kamanta yace waɗannan mujassima ne ba mu da magana da su kashi na biyu sun bar wa Allah sani kashi na uku sun kawwala sun yi tawili suke kila yana nufin kaza ne kila yana nufin kaza ne wanda yafi kusa watan da tanzihin Allah da tsarkake Allah daga jikintar da shi ko mai da shi kaman bayinsa yace a cikin kuma wanda da yawa daga magabata wanda al-Imam Shawkani shi kuma ya faɗa Ishadul Kuhul ya ma lissafo su cikin magabatan yace irin Sayyidina Ali irin Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud irin Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu jami'an irin Sayyidatuna Ummu Salama yace dukan su suna daukan manhajin tawilin irin waɗannan ayoyi wannan manhajin na tawili shine mazhaban da wasu malamai da ake kira ashaira wanda a ka'ida an ce ahlus sunna wal jama'a to ana nufin ashaira a wajen magabata kafin yanzu wasu lil asaf su yi hijakin sunan su fitar da ashaira din to babban illa shine ba wai a fitar da ashaira daga ahlus sunna wal jama'a ba wai a zo a ce mu ma ahlus sunna wal jama'a ba afwan a ce ashaira ba ahlus sunna wal jama'a ba ne wannan shine hadari a ce ba ahlus sunna ba ne wasu ma su kai zuwa ga kafirta su da makamantan wannan babban hatsari ne a ce in mutum ya zama ash'ari ya zama dan bid'a ko ya zama ma akai wasu ma su kai zuwa ga kaman kallansa kaman wani mushriki ko kafiri ko makamancin wannan hatsari ne babban hatsarinsa shi ne daga lokacin da aka sami ita mazhabar ash'ariyya din shi Abu al-Hasan al-Ash'ari ya assasa mazhabar tasa ko ku almajiransa suka assasa mazhabansa to daga wannan lokacin har kila shekara 100 ko 200 da suka wuce ba wani malami a musulunci da zaka tuna da sauri a kwakwalwanka cikin 100 to 95 duk ashaira cikin 100 95 duk ashaira ne kila ma ka ce 99 daga wannan zamani irin su al-Imam al-Baihaqi irin su Baqallani irin su Ibn Furat irin su al-Imam an-Nawawi irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su al-Imam al-Ghazali irin su an-Nawawi irin su As-Sakhawi As-Sayuti Az-Zainabi Qadi Iyad duk dai wanda bakin ka zai tunanin ka zai iya tunatowa a waɗannan zamunan masu albarka Ad-Darqutni a can magabata kenan aljuwayni da makamantansu dukansu cikin malaman asha'ira. To dan haka idan aka zo aka ce za a fitar da waɗannan mutanen daga cikin sunna, to yana da hadari mai girma. Dan haka abin da yafi dacewa ga almajirin ilimi yace ni ina da fahimta sabanin fahimtar malaman nan akalla, amma ba ya fitar da su daga da'irar sunna ko da'irar musulunci ba, wannan abu ne mai hadari domin trust din musulunci gaba da yan kace irin su Ibn Hajar al-Asqalani, kace irin su Badruddin al-Ayni wanda dukansu asha'ira ne, su Imam al-Qurtubi mai tafsiri, kace duk waɗannan ba su cikin ahlus sunna, to wane ne zai zama cikin ahlus sunna? Sai Imam an-Nawawi da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ganar da mu. Ala kulli halin mazhaba guda biyu sanannu a cikin wannan shine tafwidi, duk da yake tafwidin kala-kala ne, amma dai tafwidin da aka sani shine fawwada wa Allah sanin abin da yake nufi da wannan lafuzan idan ya faɗa Allahu a'lamu bi muradihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wannan kursiyyu din Allah yace ya yalwaci sammai gaba daya da kasai gaba daya, wala ya'uduhu hibzuhum, kuma kiyaye su baya masa nauyi sammai da kasai din, wa huwa al-aliyyul azim, kuma Allah subhanahu wa ta'ala madaukake ne daga kai tunanin ya dogara da wani abu, kuma al-azim mai girma ne da yafi girman kowane abu, balle wani abu ya iya kunsansa subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce wannan ayar ta kunshi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala guda 17, wato wajen kokarin gano me yasa ta zama mafificiya cikin ayoyin Al-Qur'ani. Ta kunshi sunayen Allah tsakanin sarihi da dhamiri, wato muzmari wanda aka koye, har 17, wanda yake babu wata aya a cikin Al-Qur'ani wanda ta kunshi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan adadin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhallabi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu, dhamirin cikin ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما سكته حفظه وما كراغ شي ما وني daga cikin sunayen ne wa huwa al-aliy al-azim kraga babu wata suna wani wata aya wadda ta kunshi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan adadin, kuma babu wata aya a cikin Al-Qur'ani wacce ta fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ta kare da sunan Allah subhanahu wa ta'ala, banda ayatul kursi ita kadai ce ayar ta fara da sunan Allah ta kare da sunan Allah, farkonta Allahu karshenta al-azim. To dai duka da abubuwa wato da dama na fifikon wannan ayan da matsayinta, wanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ya faɗa mana sarihatan a fifikonta, kuma babu ayan ta kunshi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da tsarkakan shi da nazahan shi da isan mulkinsa a cikin akan bayinsa kamar ayatul kursi, saboda haka ta zama mafi daukakan ayoyin Al-Qur'ani. Za mu hakura haka nan da abinda muka samu, insha Allah za mu tashi la ikraha fid din, gobe za mu amsa abinda ya samu na tambayoyi. Wani na tambaya akwai wani dipton wanda ake rubuta Ahmad T ko Akbar ko Mahmud, wani yana cewa kaman sunayen Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, ya kamata a rika yarwa ba. To duk abu dai wanda ya kunshi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da dai ba sun nufi sunan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bane, duk abin da ya kunshi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a girmama shi, saboda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake ciki gurgudan iko. Wani yana so a gaya masa ulul azmi minar rusuli, ai mun faɗa wa idza khadna minan nabiyyin mithaqahum wa min qaumin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama fa akhadna minhum mithaqan ghaliza, wadannan sune ulul azmi minar rusuli. Wani yace yana son ai masa bayani kan wankan janaba,
yaya ake wankan janaba? To wankan janaba yanda ake yin sa shine mutum idan yazo ya fara da alaula bayan ya tsarkake wajen dattin watan wajen najasan a cikin jikinsa, in yayi alaula, in ya so ya wanke kafansa, in ya so ya jinkirta wanke kafa, duka sun zo a hadisai, amma da yake hadisin jinkirta wanke kafa tsari ne akan hadisin yin alaula gaba daya, illa malamai suka ce jinkirta wanke kafan kawai ya danganta da wajen da ake tsugune ne saboda gudun bata, watan abu ne ma'qulul ma'na, abu ne da aka yi shi dan kar a saboda kada gurin wanka a saboda a ƙasa ne lokacin suke wanka, inda ƙasa ne dan kar a bata kafa. To bayan nan yayi alula zai wanke kansa da kyau, idan ba mutum ne mare gashi iri na ko so ɗaya kawai ya wanke yayi, to sannan sai ya wanke sassan dama na jikinsa gaba ɗaya, sannan ya zo ya wanke sassan hagu na jikinsa, ya tabbatar ya gama dukkan jikinsa da ruwa. Wannan shine wankan janaba. Amma idan mutum kamar yanda nake cewa ya zo janaba ya kama shi ya shiga shawa da niyyan wankan janaba, ya yi wanka duk jikin shi ya wanke shi da ruwa, wankan janabansa ya yi wancan a wancan zamanin, saboda yanayin yanda ruwa yake da yanayin yanda ake wanka ga yanda aka koya wankan janaba. Amma abinda ake nufi da wankan janaba shine kara da jiki da ruwa da niyyan tsarki daga janaba. Shi yasa wasu suka ce ma inda mutum zai shiga cikin ruwan sama, ma in ruwan sama ya sauka ya shiga da niyyan wankan janaba, inda duk jikin shi ya wanku shi kenan ya yi wankan janaba. Wani yana tambaya akan wai mutum ne ya yi sha'awan mace amma ba abin da ya faru da shi a azuminsa. Azuminsa yana nan, amma dai ya guji aikata haka ɗin, ya nisanci wannan ɗin. Wani yana tambayan ko ya halitta mace ta yi tafsir a rediyo ko TV? Babu wani illa akan haka, mace za ta ilmantar da mutane kamar yadda namiji zai ilmantar da mutane. Kawai abin da ya wajaba a kanta shi ne ta nisantar da kanta a wala tahdani bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Duk an fada wa iyalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma ya shafi dukkan mata. Saboda haka a kula kanta ya abin da zai ja hankalin wasu, shikenan kawai. Amma mace tana da a cikin musulunci tana da ƴancin ilmantarwa, kuma an sami mata malamai da yawa daga cikin su a farkon su sayyidatuna Aisha radiyallahu anha uwar mu'minai, saboda haka babu laifin mata su zama suna karantarwa cikin al'umma. Na biyun sa kuma ya nemi a taya shi da addu'a ne akan bukatun sa, Allah ya biya masa, mu muna barin nasu addu'a. Wannan ya ce menene hukuncin wanda ya sirranta karatun Fatiha wajen yin ta a bayyane? Zai yi sujada kafin sallama. Wannan yana tambayan hukuncin ajiye kare a gida a musulunci. Ya danganta da abin da aka aje karen don yayi. Idan aje shi don yayi gadi ne, da yawa daga malamai suna ganin babu komai. Kamar yadda muka sani hadisi dai ya ce karnuka guda uku su addini ya yadda ma mutum ya aje kare don su, ko dai don farauta, ko don kiwo, ko don noma, ko don gadi. Afwan, to karen gadi ko dai ke Imamu Malik ya tafi akan cewa ba za a aje kare don gadi ba, amma ina yawan ba da kisan Al-Qadhi Iyad wanda ya aje kare shi a gidansa don gadi. Wani mutum ya same shi ya ce ai Imamu Malik ya ce makruhi ne, ya ce da Imamu Malik ya zo a zamanin ku da zaki ma zai aje ana shi gidan ba kare ba. So da haka a dai aje karen ba dalili shi ne ba kyau, amma don gadi ba damuwa. Wani ya tambaya shin gaskiya ne cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zai auri sayyidatuna Maryam a ranar kiyama? Ban san ingancin maganar, ban san ingancin shi ba. Wannan yana tambayan shin akwai zagi da ke kashe aure? Eto ya danganta, idan ya ce mata ya mata zihari, misali in ya dauki zihari a matsayin zagi, ai kaga wannan zai kashe aure. Amma dan zagi ko dan kaza mace kan bacin waye ta tafi gidansu ko ta bar masa gidansa ko dai wani lafzi lafazi sari'i ko kinaya wanda yake nuni da saki ba, ai ba za a kira shi saki ba, sai idan yayi amfani da wani lafazi wanda yake sari'i ko kinaya, kamar yace ba ni baki, to ko irin makamantan waɗannan ba ni baki har abada ko ba ni baki ko makamantan wannan. Wannan ya ce mutumin da ya sami sallah raka'a daya cikin la'asar zai cika sallan ne ko zai rama ne? Matsalan sabani ne. Imam Malik ya ce ramawa za a, wasu malamai sun tafi akan cikawa za, magana ce mai tsawo, amma dai duka suna kewayawa a hadisin wa ma fatakum fa atimmu da wa ma fatakum faqdu fa ma adraktum min as-salati fa sallu wa ma fatakum faqdu, wata riwaya wa ma fatakum fa atimmu, amma shi a ganin Imam Malik har riwayan wa ma fatakum fa atimmu yana umurni da cika sallah ne, yana umurni da ramawa ne, ba yana umurni da cikawa ba, domin ma fatakum abin da ya wuce ku shi aka ce ku cika da shi, to tunda abin da ya wuce ku ko raka'a farko da na biyu da na uku ne, to shi za ku zo da shi. Dan haka illa yaya za a cika din kawai, shine sai ya ce to qada'un fil af'ali wa aqwali wa itmamun fil af'ali. Dan haka idan ya zo zai yi raka'a ɗaya Fatiha da sura ya zauna ya tayya ya tashi, ya raka'a ɗaya Fatiha da sura ya dawo ya tashi, ya raka'a ɗaya Fatiha ba sura ya zauna ya tayya ya sallama, saboda itmamun fil af'ali. Wallahu a'lam. To amma dai irin waɗannan matsaloli kamar yadda muke faɗi ko da yaushe matsaloli ne na sabani, kowanne yana da hujja a cikin abin da ya dogara da shi cikin malamai, illa dai kawai ana son idan mutum yana da imam ya zama ya tsaya akan abin da imam din sa yake kai. Mutumin da yake rike da waya a cikin handset shin zai shiga bayi ban daki? A'a, to ai bayi da bambanci da alaramma, alaramma ma ya fi shi shubuha, alaramma ya ga handset shubuha ma, ko in dai alaramma zai je ban daki, ai wanda yake rike da waya a handset ai min babu aula, wanda yake rike da alqur'ani afko nan da yake da qur'ani a cikin handset min babu aula, dan alaramma ya fi ya bi zama da alqur'ani a cikin sa fiye da wannan handset da in ka bude ta ba za ka ga alqur'anin ba. Wannan tambaya ne akan saki. Karubutun nasa ne ban gane ba. Ga alama yana cewa ne mutum ne ya tura wa iyali, ya tura iyalinsa gida cewa ta je ta huta, ya kuma ba ta takarda amma bai furta ya sake ta ba, bayan haka bai kula ta ba na tsawon lokaci, tana zaune a gidan iyayenta, yaya hukuncin, ya matsayin wannan auren? Ina san abin da ya rubuta kenan. Ai ya ce ta je ta huta ne, ba ya ce ya sake ta ba ne, saboda haka irin wannan yana bukatan a tambaye shi me yake nufi da wannan kalman ta je ta huta din, ta je gidan iyayenta ta huta, ya kamata a kira shi a bincika sai a ci, idan yana nufin saki ne wato dai wannan lafazi ne wanda yana bukatan a yi bayanin abin da ake nufi, idan yana nufin saki ne da shi shikenan ya zama saki, sai a tabbatar mai saki guda daya akai, idan kuma yana nufin a'a ba saki bane kawai dai yana son zai yi jahilci ne bai sani bane cewa ina ismar ta kula da ita da sauransu duk gaba daya yana kan sani, ko ko akili yana son iyayen su zo su yi masa shari'a ne ko makamancin wannan, shi ma wannan yana ne. Wato saki dai abu ba zai zama saki ba sai idan an lafusta saki ko an kudurta saki,
ko an yi lafazin da kinaya ce zai iya nufin saki ko an yi aikin da kamar yanda na taba cewa misali mutum ya turo mace kofar gida cikin dare ya watso mata kayanta ya kulle kofa kaga wannan aiki ne wanda kinaya ne wanda yake nuni zuwa ga saki so da kawai sai a tambaye shi uku ne ko daya anan yana abinda yake bukata a wajensa kawai ya faɗi nawa ne dan wannan aikin yana nuni da sakin ta ne domin cikin ismarsa take amma duk abinda ba haka ba to yana bukatun shi da kansa yi bayanin abinda yake nufi wallahu alam duk da ba wai abinda yayi daidai bane sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد الملك الأعلى إلى يوم الدين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين